الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا يا اخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركم ده ساكي سادوا wannan masallaci mai albarka, masallacin gollaga dake nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Asabar, yau muna 25 ga watan Ramadan, hijirar maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan uku miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul nur, wanda a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 30 a cikin wannan sura. Gabanin mu shiga karatu, muna maraftar bakin mu da suka zo daga Kano, wanda duk shekara sun saba zuwa su kawo mana ziyara wannan majalisi, sannan kuma kashe gari su wuce zuwa Gombe domin halartar rufe tafsirin dan uwa Malam Aminu Daura. Waɗannan matasa da suke tare da mu a yau a wannan majalisi, akwai Malam Anas Idris Muhammad, ɗaya daga cikin matasan malamai masu karantarwa, akwai Malam Faruk Ado, akwai Malam Ikrima Ahmad, akwai Malam Abdul Malik Adam, da kuma Malam Abubakar Muhammad. Muna musu maraba da zuwa, muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sa musu wannan ziyara a cikin mizanin hasanat din su, yadda suka zo lafiya, Ubangiji ya maida su lafiya, Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un. Qul lil mu'minina, ka gaya wa mu'minai ya rasulullah, yaghuddu min absarihim, sigintse idanuwansu, sigintse ganunsu, wa yahfazu furujahum, kuma tsare farjinsu, dhalika azka lahum, wannan shine yafi musu tsarki ko yafi musu tsarkaka. Inna Allaha khabirun bima yasna'un, lalle Allah mai cikakken sanin abinda suke aikatawa ne. Kuka ce wannan ayar da aya ta gaba duk sun zo bayan magana akan al-istizan, wato neman izini da dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya shimfida yayin da mutum zai je ko ya je ziyarar dan uwansa, yana zai nemi izini kafin ya shiga masa gida, da kuma inda aka yadda mutum ya shiga ko da bai nemi izini ba. To sai Allah ya biyo bayan wannan kuma da batun wato gintse gani ko rintse ido ko kame idanuwa daga kalle-kallen da basu halatta ba, abubuwan da Allah subhanahu wata'ala bai halatta wa mutum kallonsu ba, da kuma tsare tsiraicinsu da al'aurarsu daga aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu aikatawa, da kuma tsare al'aurar su daga bayyana ta ga waɗanda ba haƙƙin a bayyana musu ita. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya wa mu'minai, wannan doka ce da ta shafi masu imani, domin su ne suke ansa kiran Allah da manzansa, su ne suke jin maganar Allah, suke aiki da ita, suke jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi aiki da su. Wanda ba mumini ba, ba a sa ran zai saurari maganar Allah ya yi aiki da ita. Don haka mu'mine ake kira, kuma sune suke da sune wato ake buƙatar su riƙa yin ayyukan da za su haɓaka imaninsu. Duk abin da ya zo bayan umarnin Allah da umarnin manzansa yana nuna cewa wannan abin aikata shi zai ƙara haɓaka wa mutum imaninsa. Allah ce a gaya musu, ya ghuddu min absarihim, su gintse wato idanuwansu, wato su rage kalle-kalle, kada su kalli abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yaje musu su gani ba. Sannan kuma wa yahfazu furujahum, su tsare wato al'aurarsu, kada su yi amfani da al'aurarsu inda bai dace ba, kada kuma su bayyana al'aurarsu ga waɗanda bai dace su ga al'aurarsu ba. A jiya mun tsaya a tambayar da muka yi na cewa me yasa waɗannan umarni guda biyu, na farko Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kullil mu'minina ya ghuddu min, aka ƙara min absarihim, amma wajen ambatan farji sai Ubangiji ya ce wa yahfazu furujahum, ba a ce min furujihim ba. To anan malamai sun faɗi maganganu daban-daban, kuma dukkanin maganganun suna ba da ma'ana ɗaya, domin dukkanin maganganun suna nuna hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan ya ƙara min, a can kuma bai ƙara min ba. Kun sani cewa a Al-Qur'ani babu wani harafi da ba shi da gurbi, ko a ce da shi da babu duk ɗaya, babu wani Al-Qur'ani. Duk wani abu da ka gani Al-Qur'ani ko ya yake, to akwai dalilin ƙara shi. Babu wani abu a cikin maganar Allah wanda kawai yake ƙari ne mara ma'ana. Kowane irin ƙari to yana nuna wata ma'ana, idan aka rage wannan ƙarin to ma'anar za ta ragu. Saboda haka babu wani abu Al-Qur'ani wanda sunan shi za'id ne da shi da babu duk ɗaya, a'a. Shi yasa ma malaman tafsiri wani lokaci suke ladabi, maimakon su ce wannan harafin za'id ne sai su ce sila, sai su amfani da kalmar sila. To amma dai ta fuskar ma'ana, ta fuskar ma'ana, idan aka koma za a ga cewa akwai dalilin da yasa aka kawo wannan ƙarin na wannan harafin. Wataƙila a wani guri an kawo, a wani guri ba a kawo ba, kamar a irin nan duk doka ɗaya ce, amma a nan sai aka ce min absarihim, gaba kuma ba a ce min furujihim ba, sai aka ce sai ba a faɗi min ɗin ba. To daga cikin irin ansar da malamai suka bayyana ta wannan hikima, suka ce saboda shi gani, gani na ido, abinda aka haramta, an haramta shi ne tahrimal wasa'il. Shi ido tsani yake yi, jagora yake yi zuwa ga wani abu wanda zai yake haramun ne. An haramta sakin ganinka haka nan sakaka, saboda zai kai ka zuwa ga wani abin da yake haramun ne. Ba tahrimul gaya ba ne, tahrimul wasila ce. Saɓanin shi alfarj, abinda ake so a kiyaye shi, a kiyaye shi kwata-kwata, babu inda aka halatta maka ka bayyana tsiraicinka, ce a nan an halatta ka riƙa yawo tsirara, babu shi. Amma shi gani al'asuli shi ne ma abin da aka baka dama shi ne ka yi kallo da idan da aka yi maka, abinda ma aka yadda ka kalla ɗin ya fi yawa a kan abin da aka ce karka kalla. Abubuwan da aka yadda ka kalla da idanuwanka su suka fi yawa a kan abin da su ne mustasnat. Saboda haka sai ya zanto an ƙara min, don a nuna maka cewa ba komai aka haramta maka kallo ba. An haramta maka kallon da zai kai ka zuwa ga haramun, an haramta maka kallo wanda shi ne zai kai ka zuwa ga haramun, amma kallon abinda zai sa maka wa'azi, zai sa maka izina, zai amfanar da kai, wanda ba a haramta maka shi ba, wanda kuma shi ne ya fi yawa a abinda kake amfanuwa da kallo a shi, shi ya fi yawa wanda aka halatta maka ɗin. To shi yasa a wajen kallo aka ce min absarihim, amma wajen furuj ba a ce min furujihim ba. Saboda ba inda aka bai aka yadda cewa ka riƙa yawo tsirara, a wani lokaci da aka ce ka riƙa yawo tsirara, in ka ga an bayyana tsiraici to wani abu ne na larura, wani abu ne na larura da babu yadda za a yi. Tun yana da matsala a tsiraicinsa, ya je gun likita, dole ne likita ya ga meye matsalarsa, a bayyana tsiraicinsa, ko mace da irwata mace, ko wani dai dalili da zai iya kawo haka. Amma shi gani al'asulu shi ne a bayyana shi abinda aka hana a gani din shine ɗan kadan to shi yasa a can aka sa min anan kuma aka sa anan kuma ba a sa min ba saboda haka zamu ga cewa kamar tab'id ne kamar min din anan tab'idiyya ce a nuna maka cewa ba duka gani aka haramta maka ba wani bangare ne na gani aka haramta maka wani bangare ne na kallo aka haramta maka ba kowane kallo aka haramta maka ba akwai abubuwan da hatta ko da mata ne akwai inda aka halatta maka kalla din an halatta maka ka kalli matan da suke maharim dinka ne wanda babu aure tsakaninku ba a haramta maka kallon su ba haka nan ba a haramta maka wato ka kalli macen da zaka aura ba domin ka ga cewa ta yi maka zaka iya auren ta ko ba zaka aure ta ba ba a haramta maka wannan ba kaga shi ma wani togaciya ce aka samu haka nan an halattawa alkali ya ce matar da ta zo ba da shaida da niqabi a fuskarta ta bude fuskarta saboda ana buƙatar tazkiya duk mutumin da zai ba da shaida ana buƙatar a yi masa tazkiya a samu waɗanda za su wanke shi cewa mutumin kirki ne kafin a karɓi shaidarsa to idan in fuskarta a rufe take ai ba za a gane wace ce ba ballantana a yi tazkiyar ta cewa wannan ya cancanta ta ba da shaida ko ko a ganta a ce a wannan matar kwata-kwata ba matar da za a karɓi shaidar ta ba ce to kaga anan shi ma dole a buɗe fuska saboda haka akwai wurin da za a iya cewa a buɗe fuskar a kalli fuskar saboda buƙatar da za ta sa haka ko kuma an-nazratul ula mutum ne ya ga ya ji motsi na wani yana wucewa ya daga kai ya ga waye ya daga kai ya ga mace ce wannan kallon da zai yi na farko don ya gane mai wuce wannan namiji ne ko mai masa magana wane ne wannan baya zama haramun wannan ita ce an-nazratul ula wanda an halatta wa mutum ya yi ta ko da ga mace ce wacce ba muharramiyarsa ba ya kalle ta don iya tantancewa wace ce a gabansa ko wace take magana da shi ko wane ne yake wucewa ta kusa da shi wannan duk babu laifi to kaga anan ashe a ido a kallo na ido akwai abin da aka halatta akwai abin da ba a halatta ba don haka wasu malamai suka ce shi yasa anan aka ƙara min a wani guri kuma a can gaba wajen batun furuj sai ba a ƙara min ba daga cikin malaman da suka kawo wannan magana akwai Shaukani a cikin littafin Sifatul Qadir akwai As-Sa'idi a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim Ar-Rahman wajihi na biyu suka ce Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ambaci min yayin da yake maganar kallo saboda al-ghaddu tam ghairu mumkin a ce ka rintsa idan ka kawai kai ta tafiya ba zai yiwu ba a ce ka rintsa ido kowane lokaci kawai a rintsa idan ka a rufe yake kana tafiya wannan an kallafa maka abinda ba za ka iya yi ba za ka cuto kana fitowa za ka faɗa rami ba buƙatar a ce an maka ido kuma a hana kallo da shi saboda ka al-ghaddu tam ghairu mumkin shi yasa sai a ƙara masa min amma mutum ya rufe tsirecinsa wannan ai ba wani abu ne mai wahala ka zama ko shi tsirecinka a rufe yake zai zama da matsala dan mutum ya rufe tsirecinsa yana yawo ba wata matsala amma wancan a ce rufe idanka abinnan rufe idanka rub zanto har kake yawo har kake shiga cikin mutane kana mu'amala da su ai ba zai yiwu ba to shi yasa anan aka ƙara min a can kuma wajen furuj ba a ƙara min ba saboda abinda ake buƙata ya zama ko yaushe tsirecinka a rufe yake babu kuma abinda zai faru dan an ce ka rufe tsirecinka babu wani abinda zai faru gare ka na takurwa ko shiga damuwa sabanin a ce ka rufe idanka kowane lokaci idanka a rufe yake shi yasa suka ce anan aka ƙara min a can kuma ba ƙara min ba sannan wasu daga cikin malamai wannan Ibnu Ashur ya kawo wannan a cikin tafsirin sa At-Tahrir wa At-Tanwir sannan wasu malamai suka ce har ila yau tana yiwa an ƙara min a wajen kallo amma wajen furuj tsiraici ba a sa min ba saboda a nuna maka na kallon wato akhaf shine yafi sauki hukumin nazar akhafu min hukumin farji a kalli matar da ba matarka ba koda da sha'awa ne ya fi sauki akan mutum ya zina da ita saboda haka kallon ya fi sauki ta fuskar haramci akan amfani mutum ya amfani da da mace ya biya bukatarsa, wannan yafi tsanani. To shi yasa anan aka sa min, a can kuma ba a sa min ba, saboda babu wanda ya halatta a mutum ya kalli abin farjinta. Yanzu amma maharim dinsa ya halatta, mace da take mahram dinsa ba wacce zai iya aura ba, mata da take muharram yasa yana iya kallanta, ko da a ce bata rufe fuskarta ba, yana iya kallon hannayenta, kafafuwanta, gashin kanta, duk wanda ba a haramta masa ba. Amma ba a halatta masa ya kalli wani abu da tsiraicinta ba, muharram yasa ba a halatta masa ya kalli wani abu da tsiraicinsa ba. Saboda haka hukuncin kallo a khaf ya fi sauki akan hukuncin abin da ya shafi tsiraici. Wasu daga cikin malamai, wannan na uku, wajihi na uku din nan, wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo shi kamar Al-Kashaf Zamakhshari a cikin littafinsa Al-Kashaf, kamar Abu Hayyan Al-Andalusi a tafsirinsa Al-Bahr Muhit, hakanan Abu Sa'ud a tafsirinsa Irshad Al-Aql As-Salim. Duk sun kawo wannan wajihi na uku da muka ambata. Akwai wani wajihi na hudu da yake cewa saboda al-mustasna min hukm al-basar huwa kashadh an-nadir, kashadh an-nadir, abinda aka toge aka ce kaka kalla, abinda ya shafi ido shine dan kadan, wanda aka yi daka kalla din shine mai yawa, abinda kuma ba a yi daka kalla din sune yan kadan, a ce kaka kalli kaza kalli kaza kalli kaza, amma sauran abubuwan duk an halatta maka ka kalla. To shi yasa anan aka sa min, a wancan kuma ba a sa min ba, saboda anan so ake ayi tsalakin abinda ya shafi tsiraici a tsare tsiraici gaba daya. To wannan shine abinda wasu daga ciki, akwai wajihi na biyar wanda ba lalle mu ambace shi ba, to amma dai waɗannan wajihi guda hudu sune abinda malamai suka bayyana na dalilin karamin a gaba ta farko, a gaba ta biyu kuma sai ba karamin ba. Wasu daga cikin malamai suka ce min din nan libtida'il ghaya ce, libtida'il ghaya, wato maimakon ka ce min ce littab'id, kada ya ce libtida'il ghaya, saboda shi ido yayin da ganin ya fita akwai inda zai je ya tike, shi ne abin da zai kalla. Saboda haka daga ido wannan ganin yake fita, in wata kibiya ce zai harba, daga ido za ta fita zuwa ga inda za ta abin nan. Saboda haka sai aka fara da min afsarihim, saboda kallon zai faru daga idan sani zuwa ga inda zai tike. Saboda haka wannan min din suka ce libtida'il ghaya ce, su ce li'anna al-basara miftahu al-qalb, saboda ido shine yake zuwa ya yi farauta abin da zai farauto na kallo ya kawo zuciya. Zuciya tana zaman ta lafiya, kalle-kalle shi zai jawo zuciya har ta shagaltu da abin da aka je aka gano. Ila mutum yana zaune lafiya, hankalinsa kwance, yana yin abubuwansa cikin nutsuwa, amma saboda kalle-kallensa ya je kallo abin da zai zo ya dame shi. Saboda haka daga idan ka ne wannan abin zai fita, kuma in ya je ya farauto duk abin da zai farauto kuma zuciya zai kai shi. Saboda haka al-ghaddul ma'muru bihi huwa 'ala an-nazari ila al-awra, an hana duban abin da yake al-awra ne, abin da yake tsiraici ne, ko kuma matar da bai halatta mutum ya kalle ta ba, kai dukkan wani abin da ba a halatta masa kallonsa ba, koda kuwa wasiƙa ce, ko wasiƙar ce, kamar yadda wasu malami suka yi tabiri da wannan kutubul ghaif, wani ya rubuta wasiƙa yana ɓoye-ɓoyen kayansa, ka zo ka ɗauka karanta masa ba tare da ya yadda ba, don kai haka ka kalli abin da ba a yadda ka kalla da idanunka ba. Duk wani abin da yake sirri ne bai shi yana ɓoye kayansa, to baya halatta kai ka zo ka gani ba tare da yaddarsa ba, kamar yadda baya halatta mutum ya yi laɓe, an san baya halatta mutane suna tattaunawa suna ganawa wani ya zo ya laɓe don ya ji me suke cewa, wanda duk ya yi haka ya aikata haramu, wannan abin da yake shiga kunnensa na sautin su tare da cewa ba sa so, kamar yana zuba dalma ne, narkakkiyar dalma ne a kunnensa, kamar yadda ya zo a hadisi. To haka nan kallo da ido, wani abin da mai shi baya son ka gani, to baya halatta ka yi amfani da idanka don ka gano abin da ba a yadda ka gano ba. Saboda haka koda mutum wasiƙa ce ya rubuta, yake bubbuye kayansa kai kuma kai ta tunanin waccan wasiƙa sai kaga me ya rubuta a ciki saboda haka bayan idansa ka dauka ka buda ka gani to ka kalli abinda bai halatta ka kalla ba saboda sirrin sa ne sirrin sa ne saboda haka irin wannan duka ya shiga cikin abinda ake so a kame gani gabarin sa a kame gani gabarin sa duk wani abinda mai shi bai yadda a kallan masa ba to baya halatta ajiya da muke maganar al-istizan mun ce al-aura da muke ta magana ba takaita akan al-aura ta gangan jiki ba duk wani abinda mutum yake sirrin sa ne to al-aurar sa ce kace hatta kayan furnitures na gida mutum yana kakkare kayan sa kakkace sai kaje ka ga me ya shirya a gidansa bai yarda ba kakkaje ka gane masa mace da kayan ado kayan alatu na ɗakin ta bace yadda a shiga a kani ba to bai halatta wani ce zai shiga ya gani duk wannan yana daga cikin abin da aka haramta maka ka kalla matukar ba da yaddan mai shi ba kuma abin da Ubangiji ya sayi wannan saboda a tsare mutunci a tsare mutunci kada a yi abin da zai zubar da mutunci ko dai shi wanda yake kokarin kallo din ya je kallo abin da zai zubar masa da mutunci ko kuma a zubarwa da shi wanda aka kalla din mutuncinsa duk wannan shi ne dalili shi yasa Abul Hasan Ibn Al-Qattan yana da littafi ihkamun nazar fi ahkamin nazar a ciki yake cewa an-nazar inma haruma fi mahalli al-ijma hadaran min al-fitna abinda yasa aka haramta kallo inda aka yi ijma'in haramcin sa saboda fitina saboda zai iya zama wa mai kallon fitina kama haruma zina hadaran min ikhtilat al-ansab kamar yadda aka haramta zina dan gudun kada nasaba ta hargitse a kasa gane wannan dan wane ne wannan dan wane ne wannan ko ubansa ne wannan ko a'a ba ubansa ba ne aka haramta wannan kamar yadda aka haramta shan giya tawqiran lil aql saboda a kare mutuncin hankali a kare hankali kada ya zanto ya samu abin da zai gurbata shi fa idza kana kadhalika wajaba ghaddul basari ala kulli khaif duk wani wanda yake jin tsoron wata fitina to wajibi ne ya gintse ganinsa ya rage ganinsa ko ya kama ganinsa wa haruma alaihi an yursila tarafahu fi mawaqi' fitan duk wani guri da zai jefa masa fitina a zuciyarsa ya tayar masa da sha'awa to haramun ne duk kowane irin abu ne saboda haka ba wai sai gangan jiki kadai ba ko da hotuna ne masu motsi ko marasa motsi ko ya je gurin da zai ga ana yin wasu abubuwan da za su tayar masa da sha'awa su sa masa fitina to duk wannan haramun ne duk wannan haramun ne wannan shine ta'birin da Allah subhanahu wataala ya wajen haramta zina ya ce wala taqrabu zina kada ku kusance ta ma'ana kar ku kusance ta qurbanuz zina shine itiyan ma yusilu ilaiha mutum ya zo ya yi abin da zai kai shi ga fadawa cikinta daga ciki akwai kalle-kalle da idanu wanda shi zai iya jefa shi cikin irin wannan wannan masifa a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara da ghaddul basar sannan hifzul farj kullil mu'minina yaghuddu min absarihim sannan aka ce wa yahfazu furujahum wanda a zahiri hifzul farj ya kamata ya gabata saboda shi ne babban al'amari ba ido ba kallo ba kamar da muka ce kallo wannan abubuwan da aka halatta maka kalla ma su suka fi yawa akan abinda aka haramta maka kallansa kuma duk da haka sai aka fara da maganar kallo sannan aka kawo hifzul farji wato tsare farji saboda me saboda albasar an-nazar wasila ce wasila ce ita ce hanyar da take kai ka zuwa ga fadawa cikin laifin zina misali gani da ido shine zai jawo ka zuwa ga wannan wasila ce ilal mutawassali alai saboda haka in aka tashi hana abu to sai a datse wasilar sai a dakatar da kakkama hanyar da za ta kai ka zuwa ga amin ai shi yasa Allah ce wala taqrabu zina ya ce wala tazinu ba ya ce kar ku yi zina ba sai ce wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan saboda haka sai aka hana ka qurbanin ma abin ma'ana kada ka ma yi abin da zai kai ka ga ka aikata wannan laifi saboda haka sai aka fara hana wasila kafin a zo maganar gaya سبب هك عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج idan ya zanto ba za a rike idanuwa ba ba za a rike kallo ba to wannan zai hana kuma a samu hifzul farj din da ake so tsare-tsareci din sannan kuma wal insanu idza atlaqa basarahu ta'allaqa qalbuhu bin nisa yayin da mutum zai zanto duk inda ya ga mata zai bi su da kallo to shikenan zuciyarsa kuma za ta cika da neman matan ne saboda kullun ya sa idan sa bai da aikin yi sai kallon su duk inda suke gitta zai bi su da kallo kuma daga kallon ne za a je har a fara kokarin yadda za a matsa kusa da su a matsa har a samu gaisawa kuma a samu magana har a samu haduwa kamar yadda shauki yake cewa nazaratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u da haka matakan suke farawa dan kadan har a kai ga abin da ba a su za a fara da kallo ne ya kalle ta ta kalle shi nazara daga kallo ana kallon kallo fabtisama ko ya yi mata murmushi ko ta yi masa ko su yi wa juna fasalamun sai kuma a fara gaisawa an ƙara kusantar juna kenan da an gaisa ina yi ne ina gajiya ina ga ina kaza fakalamun sai kuma shiga tattaunawa to kai ina kake ke a ina ke daga ina ke bani kaza fa maw'idun sai kuma ayi alkawari ina zamu hadu fa liqa'un sai kuma hadu to kaga ashe matakin da ya kamata a fara ita shine matakin farko a fara dakatar da shi shine annazara din idan ka dakatar da nazara duk wadancan abubuwa ba su yi baya ba tunda sai daga kallon ne har aka birge juna har aka fara yi juna murmushi har aka fara taunawa da juna to amma da tun farko babu wannan kallakallan to kaga ba za a kai ga samun kai cikin abin da aka hana ba shi yasa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa iyyakum wal julus bit turuqat da hane ku zama akan hanya akan hanyoyi yace so sabban sa na hane ku kurka zama akan hanyoyi qalu ya rasulullahi malana min majalisina buddun natahaddathu fiha ya rasulullahi ba mu da inda muke zama mu hira sai anan wato hanin wannan zai zama akwai takuruwa a cikin sa saboda ba inda za su je su zauna sai akan hanyoyin da suka saba zama a nan suke zama majalisar sunan take in aka ce sassu zauna a majalisa to kawai ko dai a ce su tafi masallaci su rika zama a cikin masallaci ko kowa ya zauna a gidansa ko ku gina gidan wanda za ku rika sama wannan akwai takuruwa ta shari'a dukkan abin da zai zama akwai matsawa a cikinsa to ba ta umarni da shi in ba an yi umarni da shi za a janye shi yasa annabi ke cewa laula an ashqa ala ummati la amartu bis siwaki ma kulli salah badan kada in matsawa al'ummata ba da sai ce kowace sallah mutum yanzu zai yi dole sai ya aswaki to akwai takuruwa sai ya zanto kowane lokaci kana yawo da aswaki aljihunka duk sanda ka zo sallah sai ka dauko shi kai aswaki annabi sai ya fasa haka nan lokacin da ya jinkirta fitowa a sallar isha'i sai da dare ya dan ja sannan ya fito sahabban sa suna ta jira wasu ma sun fara gengedi wasu ma har mun shari suke annabi ya fito ya ja su sallah yace innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati ce wannan shine lokacin da yafi dacewa da a ce ana sallar isha'i ba dan kada matsawa al'ummata ba a ce ba za a yi sallar isha'i ba sai karfe 10 misali to mutum yana so ya halarci sallar isha'i a masallaci to ya zanto ba za a yi ba sai 10 kaga zai ta zama ne yana jira shi kuma zai yana so ya dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki yana so ya je gida ya huta to sai annabi ya ce ba dan ka in matsa al'ummata ba to don haka lokacin da ya ce iyyakum wal julus fi turuqat ina hana ku zauna akan hanyoyi sai suka kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ne wuraren zaman mu kuma ba mu da inda za mu je mu zauna sai anan to sai annabi ya ce to tun shikenan tunda ba za ku iya barin zama anan ba ku ci gaba da zama amma ga dokokin da za ku kiyaye ce idza abaitum illa al majlis fa'tu at-tariqa haqqahu to ku bawa ita hanyar haƙƙinta ku zauna amma ku bawa hanya haƙƙinta قالوا وما حق الطريق يا رسول الله سكا تنبيه منزان الله صلى الله عليه وسلم منين حقين هنيا وانا حقين هنيا تكي دشيا ما اكين الله سيما زال الله يشيد سو غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غض البصر شيني رنسا إلو كامي غني kada ku rika kallon duk mai wucewa ta gaban ku duk wata ta zo wucewa ku ganta matar wane ce kanwar wane ce yar gidan wane ce ku zanto kuna kame ganin ku wani haƙi na farko kenan da hanya take da shi ga waɗanda za su zauna a bakin hanya kada su rika kallon masu wucewa ai wance ce ai yar gidan wance ce ai matar wace ce ai matan wane ne wannan kun shiga haƙin hanya kun shiga haƙin ƴan uwanku musulmi kuma haramu kuke aikatawa wani abu na farko kenan sannan abu na biyu kaful adha kuma zanto kuna wato hana cutarwa kada zanto wani yazo yana cutar da wani kuna gani ku kusa ido ku zama yan kallo a'a sai sanda kuka ga wani yazo akan hanyar da kuke zaune zai cutar da wani to ku dakatar da shi kar ku bari ya ci gaba da cutar da shi ko wani yazo ya jefar da wani abin da ku san cewa masu wucewa za su cutu sai ku ce dauki ko kazanta ce yazo ya zubar akan hanya sai ku ce a kwashe ta to dole ku yi wannan sannan na uku raddu salam duk wanda ya muku sallama wajibi ku ansa masa duk wanda zai zo wucewa ya muku sallama to wajibi ku ansa masa sallamar sa sannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kun ga abin da ya saba wa shari'a to ku yi magana ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hada mummuna wannan shine haƙƙin zama a bakin hanya idan ba za ku kiyaye wannan haƙƙin ba to mutum ya zauna a gidansa ko ya tafi masallaci ko dai ya je samu inda zai zauna amma ba bakin hanya ba wannan kuma yana nan har yanzu duk wanda zai zauna a bakin hanya to wannan haƙoƙin suna nan a wuyansa masu zama a bakin hanya kakku zaci haka kuke zama a banza ba wani abu da aka dora muku an dora muku waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko ghaddul basar kai ya zama da kuna kallace-kallacen matan mutane masu wucewa haramun ne in kuka yi haka ballantana har ku hada da gulma don wasu bayan kalle-kallen kuma har da gulma ma duk mutumin da ya zo ya wuce sai an ba da wani kissa a kansa kaga mutumin nan da yanzu ya zo wuce shi ne kaza-kaza ai kwanaki sun yi fada da matarsa kwanaki ma ya saki matarsa kwanaki ya kama shi ya yi damfara kwanaki ya yi kaza ya yi kaza a dinga ba da labarin duk wani wanda zai wuce a yi ta'aliki a kansa duk wanda ya wuce sai a yi ta'aliki a kansa to wani haramun ne sannan akwai ghaddul basar akwai kafful adha kar ku bari kuna nan akan hanya wani ya zo yana cutar wani ba ku tashi kun yi wani abu na ku dakatar da wannan cutar ba sai kun dakatar da wannan cutar ko kuma wani abin da za a yar akan hanya ko kasancewa zai cuci masu wucewa ko wani dutse ne aka zo aka aje akan hanya masu gittawa zai zo ya cuce su wani zai tuntube da shi wani zai taka ko wata kwalba ko wata kazanta wani ya zo zubar to zanto duka kun sa ido akan wannan sannan duk mutumin da zai muku sallama ya gaishe ku to ku ansa masa sallamar sa sannan kuma ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna to ash-shahid anan shine ghaddul basar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gaya musu cewa ku rike ganinku ku kame ganinku imam muslim ya fitar da hadisi daga jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama an nazar al-fujaa wato gani na bazata kallo na bazata ce ka ji motsin mutum ka daga kai sai ka ga mace ce to yaya hukuncin wannan kallon da kai na matar da ba taka ba muharram yake ba meye hukuncin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine a jarir ibn abdullahi al-bajali yace fa amarani an asrifa basari annabi yace to in ka kalla ka juya ka kauda kanka saboda kallan farko wanda na bazata ba ka da laifi anan ba cewa kai laifi ka kalli matar da ba taka ba ko wace irin shiga gare ta amma in ka ci gaba da kallo kuma daga nan to kuma nan ka shiga hurumin Ubangiji subhanahu wataala ka aikata haram shi yasa yace fa amarani an arudda basari ko an asrifa basari ne yace to sai ka kauda kanka wanda ya fito karara a hadisin Ali ibn Abi Talib wanda Imam Ahmad da Ad-Darimi da wasu daga cikin malamai da yawa sun ruwaito shi Ali ibn Abi Talib yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tutbi'u an-nazar an-nazar fa innal ula laka wa laysat laka al-akhirah kada ka bibi kallo da kallo ka kalla ka saki daga kai ka kalla ka saki daga kai ka kalla kada ka yi wannan fa inna laka al-ula ta farkon ta halatta gare ka kallan farkon ya halatta gare ka wa laysa laka al-akhirah wa fa inna wa inna alayka al-akhirah nabiyun kuma zunubi ne idan ka kalla kallan farko wanda shine da shi zaka iya tantancewa wane ne yake wucewa mutum ne ko dabba ce gurin ka yi nufo ko ku a wucewa zai yi almuhim dai kana da buƙatar ka gane mai tafiya ka daga kai ka kalle shi to wannan ya halatta baka da matsala ana amma in ka saki kallo na bi to ba naka bane shi yasa ce fa inna alayka awtarwa fa inna alayka al-akhirah tabin kuma ta zama maka laifi to wannan sahabbai suna kiyaye wannan kwarai da gaske da mutanen kwarai akwai Abu Nu'aym ta hanyar sa al-Mizzi a cikin Tahzibul Kamal ya fitar da sanadin sa daga Utbah ibn Ghazwan ar-Raqqashi wanda daga cikin tabi'ai mutumin kirki mai bautar Allah yace qala li Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Utbah ibn Ghazwan idan sa daya kubura sai yake cewa mali ara aynaka nafiratan ya naga idan ka daya ya kubura me ya faru bige ka akai bigewa kai me ya faru da kai sai yake bashi kissar abin da yasa idan sa ya kubura sai yace idil tafattul tifatatan faraitu jariyatan li ba'd al-jaysh falahattuha lahzatan yace ina zaune haka sai na dan waiwaya ina waiwayawa sai naga wata kuyanga a cikin rinna da bata shi ba wato wata mata haka sai dai ido da ido sai dai wato ido bi da ita na kalle ta ta kalle ni to wannan kallon da yayi mata wanda kallo ne na bazata ba wai ya san wa zai kalla ba juyawa haka yayi waiwaya sai kawai suka yi ido bi da ita to da yaga haka shi kuma sai yace fasakaktuha sakatan fanafarat sai ya mari idan nasa wato yana ga kamar yayi sakaci yayi laifi da haka sai daga hannu sai ya daki idan nasa tunda da ido daya ya kalle ta kamar irin harara din nan ne haka saboda sai ya mari idan da ya kalle ta da ita idan kuma sai ya kumbura to shine yake gayawa Abu Musa kaji dalilin ido na ya kumbura kaji waɗannan bayan Allah su suka samu irin wannan ma dukan idan suke yi ka mari fuskar kai yanzu kai to shine sai yace fasarat ila ma tara shine yanzu ka ganta ta kumbura shine Abu Musa al-Ash'ari sai yace da shi istaghfir rabbaka zalamta aynaka ka nemi gafarar Allah ka zalunci idan ka ai ba haka hukuncin yake ba cewa da ka kallan bazata shikenan sai ka fuskar ka kana marin kanka ce ka zalunci idan ka nemi gafarar Allah inna laha awwala nadratin wa alayka ma ba'daha kallan farkon nata ne idan naka yana an halatta masa ya kallan farko kallan tantancewa amma idan aka sake yin wani kuma kai wannan laifin yana kanka saboda haka yana nuna masa cewa ba dalilin da zai sa har ka wato kumburar da idanka saboda wannan don haka israr ala nazara mutum ya kalla ya kuma kalla ya kuma kalla ya kuma kalla wannan kabira ce nazara ta farko da mutum zai yi tashi ce ta biyu sagira ce a fahimci hukuncin ta farko ta halatta ta bazata ce ta biyu idan mutum ya yi ya aikata laifi amma ƙaramin laifi wataƙila ta uku ma ƙaramin laifi amma al-israr kawai ya tafa idansa ya yi kallon ƙurilla an gane ko ya yi irin kallon ƙurilla ko ya daga kai ya kalla ya kuma kai ya kalla ya takallo ya takallo to wannan israr din ya mai da shi me ya mai da ta kabira ita as-saghira duk sanda mutun ya san yayi karamin laifi kuma ya dore a kansa to yana mai da shi yana mai da shi kabira al-israru ala as-saghira kabira shi yasa za ku ga a littattafan fiqhu ana maganar shaida adali dan ana in ana buƙatar shaida ana neman adali to zaka cikin sharadin da ake cewa Allah ya atiya kabira wala yusirra ala saghira kada ya zanto yana yin aiki babban na zunubi ka kuma ya zama yana saghira kuma ba tuba yana ta togewa akan ta wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun yana ta togewa akan abin da yake da laifi saboda wannan togewar da dogewar da dagewar akai da ci gaba da yi to ya mai da shi karami ne amma ya koma laifi in aka tuna a karatun baya mun yi magana akan wannan cewa karamin kananan laifuka in suka taru suna zama halaka nabi yayi misali da iyyakum wa muhaqqaratiz zunub wace ina gargadinku da zunuban da kuke renawa yayi misali da mutanen da su yi tafiya zo suna son za su dafa ruwan su ko za su dafa abinci amma ba su da wutar da za su ba su da makamashin da za su kunna wuta sai wannan yayi nan ya je samo dan kire wannan ba ya je ya samo ni kire a tattara wannan kirare ana kunna su da wuta sai ga cewa wannan kirare sun dafa ruwa sun dafa abinci an samu abin da aka ci asali da za a dauki kwaya daya a ce ayi da hawar da shi ba zai yi ba amma da aka hada su sai suka iya bada wutar da za a girka abinci to haka muhaqqaratuz zunub suke za su zama kanana ne amma in suna taruwa to za su yi karfin da za su halaka mutum to saboda haka israra ala an-nazar al-muharram mutum ya kalla ya ci gaba to wannan yana mai da shi kabira kai har ma wani lokaci ya zama akbar min fi'l al-fahisha allati lam yastamir 'alayha al-insan mutum ya aikata al-fahisha amma bai ci gaba ba ya tuba kuma yayi wa Allah alkawari ba zai kara ba sai kuma da wanda yake aikata saghira an-nazar amma kuma yana togewa yana tai to gara wancan da shi yayi fahisha bai ci gaba da yin ta ba akan wanda shi ya tsaya akan nazar amma kuma bai daina ba an fahimci yadda muqaranar take wancan ya aikata al-fahisha amma ya tuba yayi nadama kuma yayi wa Allah alkawari ba zai kara ba abin da yayi kabira ce babban laifi ne yayi wa Allah wannan kuma saghira ce yake kallo yake kawai bai taba yin lalata da irin wani ba kallo ne yake to amma kuma ya ki dainawa kullun aikin sa kenan to kaga anan gara wancan da shi yayi ya tuba da wannan shi kuma da yake saghira ya ki tuba an fahimta saboda irin wannan idan mutum ya rike shi a matsayin aikin sa to zai iya kai shi ma ga aikata shi ita kanta alfasha din kuma ma watakila ya wuce ma wannan abin ya kai shi ma zuwa ga al-ishq al-muharram ya shiga al-ishq al-muharram har ya kai ma ga shirka ma akan wata ya iya sarayar da imanin sa ma ya iya asara imanin sa saboda al-ishq al-muharram ishq as-suwar baya shiga zuciya yayi tabakkuni sai san Allah yayi karanci sai imani yayi rauni yayin da imani yayi rauni a zuciya san Allah yayi karanci to anan ne mutum zai dauki wani abu da yake so ya fifita shi akan san da yake wa Allah da manzansa shi yasa Allah ya ce min annasi man yattakhidhu min dunillahi addadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah suna san su kamar san Allah to suna san su kamar yanda suke san Allah amma mu'mini suna san Allah fiye da haka wato ka hubbihim Allah kamar yanda suke san Allah suna san Allah sannan suna san abin nan amma mu'mini suna fifita san Allah akan wannan to irin wannan alqur'ani Allah ya bace irin wanda suka shiga irin wannan yanayi da har ma suke rufe ido su manta da dukkan wani haƙƙin Allah da dokar Allah kamar imra'atul aziz matar azizu misr da irin yadda ta shiga qalat wa qala niswatu min ahli almadinati imra'atul aziz turawiju fataha an nafsi قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قد شغفها حبا سن سيعرف متى زوجها سن سيعرف متى زوجها فكاغو أن إشق ني محرم سيأتي وتكي وتكي تحرم كمر متانا النبي لوط لين سكي نيما ماذا لكي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون سنة تكين ما ينس سنة ديموة وتهر الله سبحانه وتعالى سمرا تأبين سكي دشي نتسألن نيما ماذا لكي وا يا زم سنزم كمام سمعي كمام نسك شاقيا سكا بوغو تو دكا ودمو تين يزمو إلو ونني تو زي زما قلبه أسير هذا المعشوق ya riga ya ba da zuciyarsa ga wanda abin da yake so yake bege sai abin da ya sa shi sai abin da yi to kuma duk abin yana faruwa ne daga annazara daga kallo daga nan ne abin yake darsuwa a zuciya shi yasa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nabi yake cewa kutiba 'ala ibn adam nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala fal 'aynani zinahuma an-nazar والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه النبي صلى الله عليه وسلم يجي أن ربو تاوى دن أدم كسنس نزنا فتقول دن أدم ينادى كسنس نزنا كما سيارس كيوان دن كسن ناشي بامكواه shine annabi ya ci gaba da bayani ce fal aynani zinahuma an-nazar idanuwa zinar su shine kallo kallo shine zinar ido wal udhunani zinahuma al-istima' kunnuwa kuma sauraro to ya rika jin maganganu na batsa wanda ba su dace ba to zinar kunni kenan sannan kuma al-lisan zinahu al-kalam harshe kuma magana magana ta batsa magana ta rashin kunya wannan shi ba zinar harshe ce sannan al-yadu al-batsh ya sa hannu ya taba ya damka ya kama da hannunsa shi ba zinar hannu ce sannan ar-rijlu zinahu al-mashy al-khuta tattakin da zai yi ya je gurin da ake yin wannan lalatar ko bai yi ba wannan tattakin shi ma laifin zina ne wal qalbu yahwa shi kuma zuciya tana so tana fata ويصدق ذلك الفرج او يكذبه dan kuma daga karshe farjin sa zai gaskata abin wato abin ya faru a gaske ko kuma ya karyata abin wato yaki yadda abin ya kai ga haka saboda haka shari'a ta datsi duka wata hanya da za ta kai mutun zuwa ga fadawa cikin wannan alfasha shi yasa Allah da ya tashi ta'bir yace wala taqrabu az-zina wala taqrabu kakku kusanta duka wani abin da zai kara kusanta ku zuwa ga wannan abin kada ku yi shi kallon fina-finai karatun mujallu kallon hotuna duk wani abu bin wasu maganganu hirarraki duk wani abin da kusan zai tayar maka zai motsa maka sha'awa har ya kai ka zuwa ga wannan laifin kada ka kuskura ka yi shi musulunci ya haramta wannan saboda a datse hanyar da za ta kai ka zuwa ga fadawa cikin abin da aka hana وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري إمام مسلم يفتد حديثي لك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من زال الله صلى الله عليه وسلم يتشي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يتشي باها لتا نمجي كلا الأورة ونسى نمجي kamar yadda baya halatta mace ta kalli al'aurar ɗan uwarta mace kuma baya halatta namiji da namiji su shiga bargo ɗaya su kwanta su rufa da bargo ɗaya kamar yadda baya halatta mace da mace su shiga bargo ɗaya su rufa wannan duka yana nuna maka yadda musulunci ya rika share dukkan wani abu da zai jefa mutane cikin aikata abin da Allah subhanahu wataala ya haramta musu duka wata wasila wadda za ta kai su zuwa ga aikata saban Allah musulunci duk ya biya toshe ta a yau kuma in kuka kula tsare-tsaren duniya da siyasar duniya kokari ake waɗannan abubuwan gaba ɗaya a tunkudo su a bankado su a shigo da su cikin al'umma duk wani abin da musulunci yake cewa ai kaffa kaffa da shi ai nesa da shi to yau kuma shi aka dauka a matsayin wayewa shi yake promoting shi yake tallatawa wasu ma tace hanyar neman abincin su shiga ta fitsara yada hotuna na fitsara na badala maganganu na badala na fitsara tsara shirye shirye fina-finai waye duka ya zama yanzu sune hanyoyin da ake gani hanyoyi ne na samun kuɗi to zaka tsara zaka kwatanta yanzu rayuwar da dan adam yanzu ya koma da rayuwar da Allah subhanahu wataala ya tsara masa yayi a cikin kundin littafin sa ya zaka kwatanta su yanzu sun yi hannun riga shari'ar Allah ta yi wani wuri mutane kuma sun yi wani wuri abinda Allah yake cewa haramun ne a wannan lokacin ko wasu mutane ma suke so a yi wa ma abin a daurewa abin gindi ma da zama da ma ana warewa shi kansa wannan abin da fitsara a ware masa wasu kudade a budget ma a taimaka masa ba wai magana a yake shi ba a'a amma taimaka masa a fito da mata da ƴan mata da samari a dora su akan wannan hanyar ce hanya ce ta neman kuɗi mutum yana yin video na badala na rashin kunya a ce ai yana samun alheri saboda yana da followers akwai masu bin sa yana samun kuɗi YouTube suna biyan sa shikenan kuma a zo ana hira da shi to yaya kake kana samun kuɗi nawa kake samu kaza kaza an dan an kawo shi an gayyato shi a kafar watsa labarai ana hira da shi waye faɗi irin kuɗin da yake samu ba dan kuma saboda a tunzura na gida su ma ce to ga hanyar neman kuɗi ku ne kuka zauna idan ki sa hijabi ki sa sutura mai kyau to ga wanci ga irin kuɗin da take samu saboda hotunan ta kawai da take sawa a cikin abin nan a kafofin sadarwa na zamani ga irin yadda take samun kuɗi to shi yasa Allah karshe ce zalika azka lakum wa athhar zalika azka lakum wannan shine yafi muku tsarki wannan abin da Allah ya ce ku yi din nan shine zai sa ku tsarkaka zukatan ku su tsarkaka ku zama tsarkakan mutane ku zama mutane na kirki ayyukan ku su tsarkaka zanto babu ayyukan laifi da badala da saban Allah a ciki da Allah subhanahu wataala kuma karshe ya muku kyakkyawan tanadin lada ranar gobe kiyama kamar cewa alhafizina furujahum walhafizati wadhakirina Allah katiran wadhakirati yace adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin wata gafara da lada mai yawa lace wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن شي idan za ku tambaye su wani abin amfani ku tambaye su ta bayan shabaki kar ku ce sai kun yi gaba da gaba a ku yi magana ta bayan shabaki ta bayan kofa a meko muku a turo muku yaro ya kawo muku Allah sai yace ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن wanda yafi tsarkaka ga zukatan ku da kuma zukatan su duka su matan saboda haka ghaddul basar da hifzul farj yana taimakawa wajen nisantar da najasar zunubai najasa ta zunubai zunubi najasa ce kamar yadda kafirci yake najasa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha to haka zunubi shi ma najasa ce me zai sa ka samu tsarkaka shine kai nesanta kanka daga zunubi ka nesanta kanka daga zunubi sannan kai ayyuka masu kyau kyawawan ayyuka suna taimaka maka wajen zuciyarka ta tsarkaka kyawawan ayyuka shi yasa haka Allah ce qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum haka duk mutumin da zai aikata alkhairi zai guji sharri to tsarkake zuciyarsa yake kuma tsarkaka yake daga zunubi tsarkaka yake daga zunubi kuma ayyukansa suna ƙara tsarkaka ana ce mun lokaci yayi za mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu dora abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh